Majalisar Dinkin Duniya ta horar da matasa 100 daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya kan matakan da za su bi wajen cuɗanya da al'umma da rungumar kasuwanci don dogaro da kai da kawar da zaman kashe wando. Horarwar da aka gudanar na makonni biyu a cibiyar horar da dabarun zama ɗan ƙasa na gari da ke nan Jos ya tattaro matasa ne daga jihohin Adamawa, Borno, Yobe da Gombe waɗanda suka sha fama da rikicin Boko Haram da na 'yan kalare.
Sunana Maimuna M. Yarima daga Borno. Da abubuwa da yawa bamu sani ba, amma da muka zo nan wurin mun samu experience da yawa. Mun koya yanda zaka je kai setting of business ɗinka, sun koya mana rayuwar mu yanda zamu gyara shi, mu samu aikin da zamu yi mu taimaka ma ƴan uwa da abokan arziki.
Sunana Dalatu Aji, nazo daga Gujiba local government, Yobe state kenan. Gaskiya lokacin da muke cin muna cikin rudani na tashin hankali, daga baya Allah ya kawo mana sauki. Ma da muka samu form na UNDP da muka zo nan sun nuna mana mu so junan mu. Yawwa, kuma da wasu ayyuka da zamu yi wanda mutum ɗaya ba zai yi ba dole sai da haɗin kai.
Sunana Juliana Amos daga Gombe. Na koyi managing time yanda zan fara business har in taimaki kaina.
Sunana Bilyaminu Abubakar Imam, na zo ne daga jihar Adamawa, karamar hukumar Maiha. To gaskiya kamar ni na kasance mutum ne wanda da ina bacci bana farkawa sai karfe 10 na safe. Nazo na samu asira rayuwar ba haka yake ba. A wancan duk abun yanda nake kunciyan ba zai amfane ni ba. Yanzu an da nazo nan kuma an zo na tashi na at least coming 6. Nazo na koyi kuma yanda zan zama leader da shugaba a nan gaba. Nazo na koyi kuma yanda zan yi sana'a.
Sunana Abigail Buba daga Bichika. Sun koya mana inda zamu zauna tare mu yi hakuri da juna. Sunana ma cewa duk abin da ya faru da mu manta da shi domin akwai rayuwa a gaba.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da shirin bada tallafi don inganta rayuwar al'umma Kehin Debolaji yace manufar shirin shine a tallafa wa al'umman da suka fada bala'i ta yadda za su dawo cikin hayyacin su kuma sake samun rayuwa mai inganci.
We have been involved in cash for work programs to encourage youth like you who have got vocational skills to be able to go back to contribute to the rebuilding effort.
Yace sun taimaka da shirin bada kudade don aiki wanda zai karfafa gwiwar matasa waɗanda ke da sana'o'in hannu ta yadda za su koma su bada gudunmawa wajen gina yankunan su. Shugaban cibiyar horar da dabarun zama ɗan ƙasa na gari da ke nan Jos Abdulmumuni Adamu Maimako yace sun koya wa matasa ɗabi'o'i masu kyau da zai taimake su a rayuwar su.
Mun koya musu ɗabi'a mai kyau wanda za su rike kansu, a nan mun koya musu yanda za su yi zaman lafiya su rike ƴan uwansu zanna lafiya saboda su cimma abin da ke gabansu. Cikin sati biyu ɗin nan in kana shan giya ba ka sha ba na sati biyu, in kana shan taba ba za ka sha ba. Ba za mu ce za mu canza mutum ɗabi'a gaba ɗaya ba, amma mun gaya musu, mun bayyana musu, mun canjin ɗinsu, mun creating ɗin awareness saboda za su zama mutane masu ɗabi'a mai kyau.
Jami'i mai kula da kare ƴan gudun hijira a Najeriya da ƙasashen Chad da Kamaru, Mai Abba Modu, yace makasudin shirin tallafawa matasan shine su samu ayyukan yi da za su iya koyawa waɗansu.
Abinda muka lura a cikin irin rahoton da muke samu, rashin yin aikin nan shine abu ɗayan da ya sa irwayen nan yara suka shiga fitintunu da masifu. Yanzu irin wanda aka koya musu za su je su yi irin gyare-gyare motoci ne, ba na makanikan kan hanya ba. Yanzu za a yi a raba musu kwamfuta, in aka sa kwamfuta mota za ta yi ta san meye ya faru. Sai yaro ka gani ya samu 30,000-40,000, sai ka gani za a ɗauka a raba musu irin kayayyaki irin na ko fokanizer, ba irin na fokanizer na yanzu ba, irin dai wanda ake a America da su Saudiya da England. Kuma su da kansu za a samo musu shago wanda idan aka kafa wannan shago su da kansu za su yatsu zai kuma aikata 10-20.
Mai Abba Madu yace wannan shirin shine na farko da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.